أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لاربا قوم شاو أكو قوتا رمضان إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبورة الجهدودة عند الله إن شاء الله تعالى منا على كاتو حوالنا مجلسي muna kuma farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon samun damar rayuwa har rayuwar mu kai yanzu, musamman a cikin wannan wata da barka mai alhurma, wata da Allah subhanahu wa ta'ala ke ninninka ayyukan lada na gara basan lada din ga mutane, yake kuma kankare zunubai ga bayinsa. Watan da magabata waɗanda suka shuɗe sun kasance suna addu'a wata shida kafin zuwan watan, suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai rayuwarsu zuwa ga watan, suna addu'a wata shida bayan watan, suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukan da suka yi a cikin watan da ya shuɗe na wannan wata na Ramadan. Wannan ke nuna ashe in Allah ya kawo rayuwar mutum wannan wata, to fa sai ya gode wa Allah subhanahu wata'ala, ya kuma roki Allah ya sa yana daga cikin waɗanda za su dace. Za ka roƙon mu Allah subhanahu wata'ala ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace, waɗanda kuma suka yi nasara a cikin wannan wata mai albarka wajen samun cintuwa daga wuta zuwa aljanna, samun dukkan abubuwa da Allah yake rabawa na rahama da gafara. Sannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa iyayenmu da kakanninmu suna cikin wanda suka dace, suna cikin kaburburansu, da waɗanda iyaye ɗin suna nan a raye, duka roƙonmu ga Allah subhanahu wata'ala ya sa suna cikin tare da mu ƴantattu daga wuta zuwa aljanna. Allah ya fassaha musu cikin kaburburansu, ya wasa'a musu, ya haskaka musu. Idan mutuwar mu ta zo, Allah ya ɗora yi wa mu cikin imani. Muna karatu a cikin suratul hujurat, wadda wannan sura kamar yadda kowa ya sani, in an duba daga farkon sura ɗin tun aya ta farko har zuwa ayar da ake ciki, kowa in ya duba zai ga cewa tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da mutane ɗabi'u masu kyau, kuma ya hane mutane daga miyagun ɗabi'u. Sannan kuma kowa zai gamsu cewa da a ce mutane za su yi amfani da abun da wannan ayoyi suka kunsa, ayoyin wannan sura, da kawai sai a ce an tsira kawai, babu wata matsala. Kowa zai gamsu da cewa da a ce duk abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a cikin wannan sura da mun hannu, to da mun ga cewa rayuwar mu ta yi kyau, sannan kuma ta yi daɗi, domin dukkan nau'in abun da zai sa a samu damuwa da rashin jin daɗi a rayuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a cikin wannan sura. Dukkan abun da zai sa a ji daɗi, a samu kwanciyar hankali da riƙo da Alƙur'ani da Sunna, kuma Allah ya yi umarni a aiwatar. Kaga wannan shine hanya ta rayuwa don a ji daɗi, sannan kuma a samu tsira duniya a samu tsira lahira Allah ya bamu dacewa. Muna karatu a cikin aya ta 12 a cikin wannan sura. Wannan aya ta 12 ta mun fara mun shiga cikinta, mun ɗau ɓangare daga cikinta wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata na hani cewa kar a aikata su, saboda suna daga cikin miyagun ayyuka. Waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata, mun fara karanta su a cikin wannan sura, a cikin wannan aya, aya ta 12. Don haka za mu sake karanta ita wannan aya ɗin, insha Allah ta'ala mu wulga da abun da shuɗe a baya, mu je ga gabar kuma inda ba mu shiga ba, don ahadin tunatar da juna da kuma tunatar da kai abubuwan da suka kamata lura da haɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. To ka tunatar, mu ce zaman tun mai tunatarwa, domin tunatarwa tana amfanan mumini. Allah ya sa mu dace. Na'am, ya ayyuha allazina amanu ijtanibu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
إن الله عليم خبير. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ijtanibu kathiran min adh-dhanni, ku nisanci da yawa na zato, mafi yawan zato ku nisance shi. Inna ba'da adh-dhanni ithm, sani mafi rinjayen zato kawai zunubi ne, babu tabbas. Da haka duk abin da za a yi don harka ta zato ta zo, har a ginu a kan zato ɗin sai an tabbatar da haƙiƙanin gaskiya. In an tabbatar da haƙiƙanin gaskiya, sai a yi hukuncin da ya dace, kuma ɗau matakin da ya dace. Amma dai kar a yi hukunci bisa zato, za a shiga nadama in aka yi wasa. Da haka ba a buƙatan a ginu a kan zato kamar yadda dogon bayani ya gabata a wancan lokaci. Allah ce wa la tajassasu, kar ku rinka bibiyan kafar juna, kuna cimma dunduniyar juna, kuna bin ƙwaƙwafin juna don ku gane abun da rayuwar wani take ciki. Ku leƙa wannan, ku leƙa gidan can, ku leƙa shagon can, ku leƙa ma'aikatar can, don kawai gano abun da wasu ƴan uwanku bayin Allah suke ciki, don ku gane asirinsu. Kar ku yi haka. Wanda duk ya bibiyi al'auran musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma zai bibiyi al'aurarsa. Wanda Allah ya bibiya al'aurarsa, to Allah zai kunyata shi har a cikin gidansa. Haka mutum ya sitirce al'auran musulmi, sai Allah ya sitirce masa. In ka sitirce wa wani al'aura, sai Allah ya sitirce al'auransa. Wa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda ya sitirce wa wani musulmi al'auransa, Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai sitirce masa nasa. Ma'ana Allah ba zai wargaza al'aurarsa ba, ma'ana ba zai tona asirinsa ba, kamar yadda shi ma ya sitirce wa wani asiri. Wa man kana fi auni al'abd, كان الله في والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه المسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم Allah yana kasancewa cikin taimakon bawa matukar bawa din yana taimakon dan uwansa sai taimake dan uwansa musulmi sai Allah ya taimake ka saboda haka Allah subhanahu wataala ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wanda duk ya tsaya kai da fata bisa biya wa dan uwansa bukata to shi kuma Allah zai tsaya ayi wanda ka kan bukatarsa kaga idan ka tsaya dukkan bukatar wani sai kuma Allah zai tsaya maka don biyan bukatarka kaga ashe kenan Allah ya tsaya maka ya fi maka ashe kai ka tsaya kanka don kana neman haka to tsaya wa wani Allah sai ya tsaya maka Allah ya sa mu dace wata gaba sai Allah subhanahu wataala ce wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashinku yayi riba ga sashi ma'ana kada sashinku yayi gulman sashi ma'ana kada sashinku ya ci naman wani قال لك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا من ذلك ينكو جيسو يشناما تنقوانسا ألوكة عند تنقوان يموتو يذير لك ينكنا من ذلك تنقوان يازم جاوا يشي يذير أن ينكو جيسو أتي أني لسوا جي مواني وعي لسوا هاني وكما واني انك يا لسوا هاني يا لسوا إيه مشين يذور تبوكا سيرينك ينكنا من ذلك أتي أنت بأي هكا أبوك يا وزا لا أي هكا wannan abu ne abun kyama ko tambaya ne da Allah yayi ma'ana dukkan mutum ba da an saba ba za mu ce kai wannan akwai abun kyama ba zai yi ba to sai Allah ya fakarihi kuma to yadda kuke kyaman ku shi naman dan uwan ku danye bayan ya rasu to ku ji tsoron cin naman sa kuma ku kyamaci cin naman sa tun bai rasu ba to ya rasu ma kuna kyaman cin naman sa kaga lokacin da za a yanka bai sani ba to ya kuma yana tafiya da kafansa kuma ake ci yana tafiya da kafansa ka ce to nama har wani kitse kitse kake diba kila sa wannan bai dace sai na yadda ake baka labari ko kake bada labari na ƙarya ka sai labari kan zon kureje yayi yawa sai wallahi sai mu ji hada da rantsuwa kaga kaga ya ce wani kitse kitse kenan na bala'in wutar jahannama Allah ya kiyaye su da kar mutum yana bada labari akan wani yana gulma sai yayi ƙarya alhali ba gaskiya ba an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene riba dinan da Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da Allah sallallahu alaihi wasallam ce zikruka akhaka bima yakra shine ka ambaci dan uwanka da abun da in da zai ji haushi zai kyama amma bayan idan sa ka zauna ka tashabtawa kana share labari amma in ka zai ji ka tabbata ba zai ji daɗi ba sai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah wa in kana fi akhi ma aqul to idan kuma duka shi abun da nake bada labarin eh haƙiƙa akwai wannan din tattare da shi abun da nake bada labarin haka yake in ma sifan hadisin sa ne in ma sifan tabi'an sa ne in ma sifan kaza ne da gaske nake faɗa amma dai bayan idon sa na san idan ya ji ba zai ji daɗi ba in ya ji ina faɗa ba ma dai tabbas kuma da gaske ne akwai abin ka tare da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa in kana fihi ma taqulu faqad rikabta in har abun da kake faɗa a cikin tattare da shi kake faɗa bayan idon sa wannan shine asalin cin nama ka ci naman sa wani fa abun gaskiya cewa da gaske hakan yake kuma sai ka san in ka kin a gaban sa ne in ka wada zai ji haushi sai baka bari a gaban sa ba sai ka bari baya nan ka rinka shata mutane labari kuma alhali gaskiya ne abun da ka faɗa akwai a gurin sa akwai a jikin sa amma in yaji zai ji haushi kai ma ka san zai ji haushi kuma ka san ba za ka faɗa a gaban idan sa ba sai ka bari baya nan sai ka bada labari sai haka wannan shine tsantsancin nama inji Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta sai idan babu abun da kake faɗa din kan ma faqad bahatta to ran kan ka kiri ƙarya ne ma ka kiri ƙarya ka dora masa ka gani kirkiran ƙarya ka dora masa ko misali annami manci ko kazafi ko kage ka masa kage kenan in babu abun da kake abun da to kage kenan wannan in akwai cinna ma gulman kenan kana tsoro sai ka lallaba wani kana cikin bada labari da zaka ga alamar kalar rigarsa sai ji kasu mai rage mugiya kana ji magana cikin bada labari sai gashi nan ya dawo yana cewa assalamu alaikum warahmatullahi ga gaban sai wani alaikum salam warahmatullahi alaikum salam warahmatullahi wani na dai mana ko sai ka kama kame kame gaba shi kana ba ka da gaskiya saboda kana fadan abun da ba shi ne ba haka ka in kana fi akhi kama ta bulu fa kanta zikarta in a cikin dan uwanka akwai abun da kake fada da gaske ne wannan shine tsantsan guluma wa in lam yakun fihi ma ta bulu fa qad bahatta in abun da babu ne kawai to wannan kage kenan kakiri kage wannan ko mun wuce shi a baya Allah subhanahu wataala ya hana abuna wala talmizu abuna anfusakum Allah sai kar ku yadda ku yi lamzi wa junanku shine at'an wala yat'anu ba'dukum ba'da kar sashin ku ya zamanto yana sukan sashi shine ka kiri magana ta kage ka soka a ka soki mutum da shi a inda baya nan ko don kana nufin zubar masa da mutunci ko kana nufin zubar masa da daraja ko kana nufin ka hana wata dama da yake da ita saboda ka ce ka soki mutuncinsa ko ka soki darajarsa ko ka soki ɗabi'arsa ko ka soki wani abu nasa wancan tuntuni mun wuce a ayoyin baya Allah ya haramta wancan amma yanzu muna magana ne akan ghiba kai tsaye mun zo inda Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashinku ya yi gulman sashi to idan ka duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma fihi maitan fa karithumu abun da ke nuna ma cewa idan akwai haƙiƙanin abun da ka faɗa ɗin tattare da mutum to ka ci namansa shi ne abun da ya faru da Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin radiyallahu anha Safiya ta shigo sai ummul mu'minin radiyallahu anha ta kalle ta ta wuce sai ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ko kuma sai ta gaya masa ko sai magana da baki ko kuma sai aiki wasu malamai suka ta hada duka biyu ta nuna Safiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce masa hasbuka min Safiya lalle sai Safiya na ta kai bi ma'ana annaha qasira wato Safiya ta kuma kura wajen gajarta kai amma Safiya nan gajera ce sai ta dan mata nuni tana nufin haka kuma mu'minin radiyallahu anhu kuma Safiya din gajeran ce kaga shine in kana fi akhi kama ta qulu fa qad kafta in tabbas abin ka fada din da ne da dan uwanka eh akwai ta tsiki da shi amma ka san inda zai ji haushi sannan kuma inda a cikin sa ne ba za ka fada ba sai ka bari baya nan sai ka dan sati maganar ka fada to wannan shine ghiba asalin ghiba kenan wa in lam yakun fihi ma taqul amma in kawai babu ma kawai ke tage kai ka fada wannan ka masa tage kenan wannan shine haramun tsantsa ga kariya ga tage ga kuma taba da shi Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hasbuka min Safiya ai annaha qasira cewa Safiya da ai dubi Safiya kai amma Safiya gajera ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata ya Aisha laqad qulti kalima law muzijat dima'il bahr lamazajahu wallahi kin faɗi magana da za a gauraya ta ruwan kogi da ta gauraya shi ya zama jazir saboda munin abin da kika faɗa kalma saboda ta ce hasbuka min Safiya kaza cewa Safiya kai Safiya ta kai makura wajen gajarta kawai kuma gajeran ce ba kaga ba kage ta yi ba shine amma a magana ce wacce ta faɗi ta a bayan idonta wannan shine asalin giba to yanzu idan ka ɗauko wannan abun ka gwada mu a rayuwarmu a yau za ka ga wasu a siyasarsu in kana son ka ci ma'ana ka more a gurin ne mulki ko ka more a gurin wane to ringa kai masa ribar anguwarku ko kai masa ribar wani amininsa ko kai masa ribar ma'ana ka kai masa taran wani mutum wanda ake tare da shi ko ma wataƙila aka yi wahalar da shi ko wataƙila aka sha aka ɗanɗana da shi amma kuma gashi nan yanzu ƙanana ana tafiya to abun da wani yake so idan ya samu matsayi shi ne ka kai mata irin wannan sara wane kaza kawai sai ka ga yana kuci yana ɗauka yana kuci yana dauka ta fa shine yake neman mutane tamkar ya je gidansa yayin sujjada haka yake neman mutane amma zuciya ma ta samu kai jira yake ya bude kunnuwa a kawo masa labarin ƙarya ko a kawo masa labarin gaskiya akan suwane da sun kini sun kwana ba su bace ba a dalilin rayuwarsa sun kini sun kwana ba su bace ba a dalilin mutuncinsa sun kini sun kwana ba su bace ba a dalilin sewa ya hau wannan kujera sun kini sun kwana ba su ci abinci ba ba su sha ba ba su yi bacci ba ba su zauna da iyalansu ba da su aka ji gwagwarmaya amma su yake jira a kawo sara a kansu ya yi maganinsu mutum da zama mutumin kirki ba wallahi duk wanda ya zama da zama mutumin kirki ba ko yana da shi mutumin kirki ne ƙarya yake yana yi daren kansa ne saboda haka musamman 'yan siyasan su mai da hankali ba 'yan siyasan da ake amfani da irin wannan daman a kan su irin wannan 'yan siyasan musulmai yawanci 'yan siyasan musulmai su sakaci a wannan bangare musulmi ya gama shan wahala da kai amma kana jira a kawo maka sassara dukkan shekarun da kuka yi kana takara kana ɗawainiya yana ɗawainiya a ciki amma duk wannan bai yi ba sai na fahimta ma kalma ɗaya ranar da za ka ci mutuncinsu ita kake jira ka ci mutuncinsu shi kuma marar kunya da marar tunani Allah ya sauke shi ne wanda wai shi kullum jira yake ya dau saran wani ya kauda kunyar Allah ya kauda kunyar mutunci ya je ya zauna a gaban wani wai yana fadin gulmar wani wai don kawai ya samu gindin zama kai shin da wanda wani ya zama wannan shi ne sana'a suna nan wai sana'a su jira kawai su kullum a zo don shaidade kaza kaza a shigo a zauna a ɗan ci abinci a sha ruwa wani ba abin gaba ɗaya ba wani abu ake samu a ci ba duk harka ce kawai ta wahala harka ce ta wahala a zaga kawai dai ba a huta ba saboda shekarun ya yi rinjaye ya yi galiba a kan mutum shi kenan bai huta ba bai nutsu ba mutane ba su tsira daga harshen mutum ba sai ina mutum ne zama musulmi na ƙwarai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimu haƙiƙanin musulmi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda yake haƙiƙanin musulmi wanda ya miƙa wuya ga Allah wanda ya yarda shi musulmi ne wanda gaba ɗaya rayuwarsa gaba ɗaya sai abin da Allah ya ce shi zai to shine wanda musulmi ya tsira daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa yau mun wayi gari ɗan uwanmu ba sa tsira daga sharrin harshenmu ko sharrin hannunmu mutane su zauna suna mitin ba don komai ba sai don cin mutuncin wani ko ba don wai harkar addini ko ci gaban al'umma ko kariya ba za mu ji inda riba ya halatta za mu ji inda riba ya halatta insha Allah ta'ala malamai sun yi bayani amma in ba irin waɗancan gurare ba haramun ne ka tsaya kana magana a kan don wata yanzu wani misali aka tabbata ba su musu addini ba abin da zai ya halatta ku bayyana wa mutane wanda suka dace cewa wane fa kar aiki da shi rusa addini yake wane fa kar aiki da shi ba shi da aqida aqida sa kawai ta rusa addinin Allah ne aqida sa ta rajin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aqida sa bai zama da alqur'ani ba aqida sa zindiki ne ba ruwan sa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a kuma ya halatta a bayyana haqiqanin abun da ya dace a inda kace da usulin da ya dace a bayyana wannan cikin game da wannan mutum da yake cikin addinin Allah kuma cutar da talibai haka ne wanda zai je ya tafkata asa ya yi barna a dukiyar gwamnati an tabbata wani ya rike mukamin kaza banda lalata dukiyar talakawa ba abun da ya yi da ya rike mukamin kaza ba ko abun da to in yazo yana neman wani mukami ya halatta a bayyana waɗanda suka cancanta ta hanyar da ya dace cewa wani ko in kuka dora shi a wannan matsayin ku tabbata kawai magana ta kai ko wani wanda ya zamanto da shi ake haɗa shi don a rusa addinin Allah su irin mutane ne wanda ba addini ya dame su ba in kun so za ku karantar da addini ma su gani kuke ku ɗan zafin ra'ayi ne ba su damu da maganar a karantar da mutane tauhidi ba a karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sai su zo suna neman matsayi waɗannan ku zauna sosai ku bayyana wa waɗanda suka dace cewa wane gaskiya kar a sake wannan ba riba ba ne ya halatta addinin Allah shi yasa ake magana shi yasa ka mu jar'u fata addinin Allah الجرح والتعديل من يمين ما لا بين ما سؤالهم الله سوسو خير بشر بشر أتكلم تمام جدك كرو بشر سو هذا الجرح والتعديل سوسو في كوا أكيد شو شت الزتون لا سؤال الله أسامة نسو أما كتير وان 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 قاعد جيت سورة نسورة كاريا قاعدين مع الله سورة كاريا قاموسين في مكاني هاي من من غيبا يا حلاج هكذا إذا من يدو أبادو مجمع أولي شنو معلومات في مجانا in an tambaye ka kuma ka san haƙiƙa wane ga yadda matsalar ta take ko misali wane yana dukan mata, ko misali wane baya ciyar da abinci, ko misali wane mata kawai ba za ta samu addini ba, ko misali wane za a wargaza tarbiyyanta, in an tambaye ka wannan ya halatta ka bayyana. Amma da sharadin cewa haƙiƙanin gaskiya kake faɗa ba ka mutane ba, ba kuma ka ji an faɗa ba, a'a abin da ka sani, in ka ji ne ka ba da shaida, jita-jita ka ba da shaida a kanta. To waɗannan abubuwa irin gurare da ya dace a yi magana kenan, ba makamantan su gurin za a taɓa mutuncin addini ko gurin ko wani wanda ke shirye-shiryen rusa zaman lafiyar jama'a, ya kamata a bayyana shi ga waɗanda suka dace a inda ya dace a zauna a yi magana a kansa, wane wane ɗan wane ne kaza ne da sauransu menene, wannan duk ya halatta, wannan duk ba riba ne wanda ya haramta ba, saboda lura da abun da yake gudana. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan, me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam har alimawri ba ya faɗa ba kan sahabban sa, wane ga yadda yake, wane ga yadda yake, lokacin da Zainab ta tambaye shi radiyallahu anha yace a ma wane kaza ne, manyan sahabbai su Muawiya bin Abi Sufyan, su yake su Abdurrahman bin Auf yake a mata, ya kuma mata zaki. Don haka ashe a irin waɗannan ya halatta, sannan akwai inda kuma dole ne a kame mutum, amma misali riba na cin mutunci ko riba na kananan hasada wanda sakamakon hasada ya fito, ko kuma riba na kawai zaman tare kawai an ji jita jita a daba a yaɗa wannan, wannan babu kyau. Ko riba na neman karwa ne ya samu guri a inda ake tsammani, wani duka hasada ne. Da yawanci riban da suke faruwa a yanzu a gurin a rayuwar mu yanzu, yawanci karkashin hasada take faruwa. Kan mutum ya ga cewa wane zai samu kaza, kowa ne kaza ne, kowa ne kashi kenan, sai so da saran kafansa ya rinka faɗan aibubuka da wata kila sun tabbata ko ba su tabbata ba, ko kuma wasu abun da wata kila sun dama ya jima da su ba a kansu, ko wata kila ma ya daina aikatawa, sai ya rinka tono. Wadda in kana neman haƙiƙanin wanda hasada da kuma munafurci suka yi katutu a zuciyarsa, shine wanda in yazo yana ma riga mutum sai ya yi ƙoƙarin convincing ita tabbatar cewa yanzu zai rinka kwakulo abubuwa ka manta wani, wane da ya yi kaza, wane ba shi ya yi kaza lokaci kaza, abinda ta ka manta tun a shekarun baya aka yi aka fada labu aka bada labu aka kauce, to in ya zo ya zauna ya ce wani ai asali ya ma tarihinsa kenan, ai kaza bayan an riga an wuce da abun an yi kaza tarihinsa kenan, me yasa ka ne yi haɗin kanka lokacin da kake gwagwarmaya neman damar jama'a, sai yanzu ne za a bada tarihinsa, sai za a bada tarihinsa in ana neman jama'a a adibi ta cikin kuwa muna in a wannan lokaci ne ka tace wani ba su jawo kar su su, saboda haka a ne da hankali. Yawanci 'yan siyasan mu na arewaci musulmai yawanci suna da matsaloli akan wannan, kuma suna da takanci, shi yasa ba a samun haɗi kai, amma waɗanda ba musulmai ba ba su fiske ni wayna ubon ba su fiske ni wayna ubon ba ta sabon jami'an wa kulubum shatta shakkana ma ma bai na ƙulubi, amma za ta same su tabbas suna barazana, musamman a yanzu da lokacin da imanin mu ya yi rauni, muka gino a kan duniya zalla muke so mu gina ko ta halin kaka, imanin mu ya yi rauni muka wayi gari abin da ba abun tsoro ba ma ya zama abun tsoro, saboda ne sau ba a son a mutu ko ta halin kaka don ana jiran a ce haramta ko ta halin kaka, a kiyaye imani ya yi rauni katakas iyakacin rauni aka wayi gari gaba ɗaya, wato in kana neman zamani da zai baka tsoro in ka same mu ko shi kenan an kare zamanin mu, in ka same mu an kare, saboda ne saboda in kana neman tunani ina yake tafiya akan harkar duniya, don ka same mu ka tsaya nan ka duba mutumin da kake ganin ya kamata ya fahimci abin da kake ciki, amma in ya ma kwaba don kawai tunanin duniya kuma a yarda da shi ko a gamsu da shi a duniyance shi kenan kawai, sai ma kwaɓar da ba ka tsammani, kwaɓar da ba ruwa, haka kawai za a yi a wuce, ba a jin kunya ba a nadama don abin da zai baka tsoro, ka samu wasu mutane cikin kwaɓar da suka yi sun zauna suna nadama suna zuba da hawaye ba a yi ba mu tsoro ke, mutane suna kwaɓa ba sa tunanin sun yi kwaɓa su yi nadama su nemi gafarar Allah, wallahi babu da ke wannan tashin hankali, da a ce muna wayan gari a fuskata inda da kai kowa hankali sai take a cikin kofar gida sai kai ashe abu kaza da muka yi diba Allah ya Allah ka yafe mana ya Allah kaza kaga kowa hankalin sa kake saboda maganganun da ya fada jiya sai ga mutum ya faɗi maganganun jiya wasu abubuwa sun tabbata cewa abun da ya fada jiyan nan yau sun tabbata kariya ne amma bai na dama sai ma dai kidi yana kara kare kansa ko kaje wasu ƴan kore suna kara kare shi jiya yayi magana yau abun da yake waƙi a gaban jama'a shine kariyar magana jiya amma ba a na dama akan wannan me muka ai na dama sai kake lauyewa a shiga tsarewar bala'i kenan mutane in zamu lura da bala'i da kake to za a ta a ce kai zamu kasa gane me muke faɗa ne ma me ya kamata mu faɗa ne abubuwa sun kai makula mutane ba a na dama mutane ba a ganewa mutane ba a dawowa ga gaskiya ana nan dai ana tafiya a makance da basira ta zama wata iri wanda zai fara maka albishir cewa an rufe masallatai shine wanda kake tsammanin alkhairi da kuke gwagwarmayan addini ne shine zai fara maka albishir an rufe masallatai shine zai fara wannan abubuwa suna ba da mamaki suna ba da tsoro ga a ce mana wani abu ne ba zai baka labari da nufin tashin hankali ba ba zai baka labari da wannan a kawai a za ka wani shikenan ta zama mutane sai da haka bisa dole shikenan kuma ba zai tsaya ya gyara ta Allahu akbar dole ta samu yanayi ya samu lallai mun tabbata bayan da kuka iya an zo ga kaza cikin bacin rai cewa ba a san mu ba da kaza a da alfahari mutum da gyara da alfahari mutum da kaji yana magana ko yana rubuce-rubuce yana maganganu cewa mutane an ce kar su je masallatai sun ci gaba da zuwa wai musulmi ne za ka je yana gaya ma irin wannan ne maimakon mu ce rinka faɗan maganan da lallausan murya da cikakken nadama da tunanin cewa ana cikin bala'i wani bala'i ne ya kare a ce yau ba za ka je masallaci ba dukkan bala'i ya kare a wannan in dai kana raye wallahi aka je ga wannan karewan bala'i kenan amma ba ma faɗan sa da na dama sai ku wani ya fito yana kasa zuwa da radio mun je mutane kar su je masallaci ba ka ji za su yi taurin kada malam ba haka ya kamata ku gaya mutane ba ba da wannan usulubin za ku gaya mutane ba ku yi kuka lokacin da kuke magana ku yi kuka da bakin ku aka ce kar a je masallaci ku yi kuka ku yi kuka yau kai ne da bakinki kake cewa kar ku je masallaci kai kuka ranka ka tsaya a gaban Allah me zaka ce ko zaka ta tabbata cewa abinda kake fadan bisa larura bisa nadama bisa tashin hankali kake fadan ka to da haka ne ma sai mu dace ko da dama dama sai mu roki Allah mu dinka neman gafara amma mun rinka alfahari da wannan mun rinka alfahari da irin wannan magana mun rinka kuka muna nadama yau mun wayi gari masallacin mu sun zama kango mun rurrufe su yau mun wayi gari wai mu ne muke ce mutane ayi hakuri kar a je masallaci wannan ba karamin tashin hankali bane to wannan abu shine kamata mu rinka fada wa mutane ba mu rinka alfari a kan su duk wanda ya je za mu sa kafan wando daya na kai dinwa ku sa kafan wando daya dawa wallahi dama ce kalila yanzu za ka wuce kuma ba a yi ka ba ina zubi ra'auna ya kasu hamana wanda in an ce wanda ya ce Allah shi ne Allah ma kafe shi kafe kamar buzu a gaban fir'auna in mu ce Allah shi ne Allah wanda ya halicci sama da ƙasa shi ya ce Allah shi za a bautawa wanda ya faɗi wannan kafe shi ake a shimfiɗa shi yadda ake kafe buzu haka ake a zamanin fir'auna sai rana ta dafa shi ya jiggige sai a zo a share shi a sake kafa wani ina suke a yau a rinka faɗin magana da usulubi mai kyau a rinka faɗi magana da nadama kar mu rinka tsayen cikin Allah bisa cikin Allah kar mu rinka jaddon jirgin fi bisa jirgin shi yawa muna mutuntunu da alfahari kar ka yi alfahari da dama yanzu nan za ta wuce yanzu nan za ta wuce shekaru nawa ne gaba ɗaya ma rayuwar duniyar gaba ɗayan ta shekaru nawa ne yanzu nan ai a wuce nawa su kai suka wuce idan aka cewa fiyayyen halitta yau ya zo ya gama da rayuwar duniya ya koma ga Allah waye ke jiran kuma ya rayu a duniya shi waye shi waye shi za a yi yau ana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fitowa ya gani yau ake cika masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga dundin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kabarin sa Allah bai ba shi daman ya fito ya ga jama'a ba yau ake cika filin alfa miliyoyin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya cikin kabarin sa Allah bai ba shi daman ya fito ya ga nasarar da aka ci a duniya ga dundin jama'a daga kowane sansanin duniya ba ina kake kina wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ba shi nan ba kake kana alfahari akan jama'a kana barasa na wa jama'a wanda shi yayi kaza, ku rinka jawo mutane usulubi mai kyau. Turawa kasashen mutunci shirkansu, turawa kasashen mutunci shirkansu, kasa hayaniya suna yi ba talakansu barazana, lallakin talakansu ke kuma a koma gida aiki za suna kai musu abubuwa na taimako, suna yin abubuwa, suna tausayin talakawansu. Kasa Allah ya kawo musu zaman lafiya, ya kawo musu zaman lafiya cikinsu. Amma mu muna wani barazana, ana so su abubuwa, wai kada ka kai malam wani ya daga bulala ya daki baligin mutum magidanci, so da kawai ya hau mashin ɗinsa wani yunwa ta fi da shi a gida, mutum ya ɗauki ce ya daki bayan wani yana da ƴaƴa yana da mata, a ce za a zo na a cikin nutsuwa. Wani bai ya fi ka shekaru ka ɗau bulala ka dake shi wai don ka sa uniform, kana tsammani za ka kwana lafiya? Wannan hannun naka anya zai gama lafiya? Ka rinka yin abun da usulubi mai kyau. A daina cin zarafin jama'a, a daina cin mutuncin jama'a, a rinka yin abun da yadda ya dace. Mu san ƴancin ɗan adam, Alƙur'ani ya karantar da mu ƴancin ɗan adam, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu ƴancin ɗan adam. Ba sai ya wuce wasu ƙungiyoyin ƴancin ɗan adam, sunan ƙungiyoyin ƴancin adam sune za su ba mu labarin abun da Alƙur'ani tuntunin ya faɗa saboda shekara 1000. Akwai wanda ya san ƴancin ɗan adam irin musulunci? ƴancin na ce, akwai wanda ya ba mu mace ƴanci irin musulunci, addinin musulunci? Ta ya za a wayi gari wasu mutane suna cin zarafin wasu jama'a? Mutum da gidansa da cijo komai da a ci zarafinsa, ya ku al'umma a yi abun da ya ce. Ku ko bayan Allah talakawa, ku rinka bin doka yadda ya dace, ku rinka bin doka. Kar ku buɗe ƙofa a ci mutuncin, kar ku buɗe ƙofa a ci zarafin. In an ce ga doka, ka yi iya ƙoƙarin shiga da cewa ka koma gida, shi ke nan an rabu lafiya. Wallahi duk za mu hatsu a gaban Allah. Wannan dama ce za ta wuce, za ta wuce. Wanda ya ɗau wannan daman don ya ci zarafi za ta wuce, shi ma zai wuce. Wanda ya ɗau wannan daman don ya yi kaza, ko ya yi tsageranci, ko ya yi menene, nan ma za ta wuce. Za ka talakawa, kar ku rinƙa yin abun da zai sa a ci zarafin, ku bi doka, a yi abun da ya kamata. Dukkanmu mu girmama juna, biyayya da shugabanni ku girmama su, kar a yi abun da ya kamata ba. Shugabanni a kula a duba mutuncin talakawa. Sai gaba ɗayanmu, sai rahamar Allah ta rufe mu, muna masu addu'a ba bisa sauranmu ba. Yanayi ya kai yanayi a yi addu'a, kuma tsaya a kan gaskiya, a daina ƙarya don a burge wani. Duk abin da za a tsaya a kan gaskiya, kar a rinƙa ƙarya don burge wani, a tsaya a kan gaskiya. Kar a rinƙa alfahari da wani abu da muka yi na sha'airullah da muka taɓa, ba maganar rufe masallaci ba. Wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ku ga masallaci da yawa za a daina sallah a cikin su, min alamati ta. Ma kai ya kamata a wannan lokacin mutane ku koma ku yi nazarin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a nesa, ba ku tsaya a iya ma abin da sai Bukhari da Muslim ba, a shige ne ta tafi cikin hadisan da malamai suka tabbatar da ingancin su. Ku karanta a cikin sura, a karanta alamomin ta cikin sura, za ku yi mamaki. Wallahi za ku yi mamaki abin da muke ciki a yau. Za ku ga cewa tabbas tamkar tashin alkiyama za ta faru cikin satin nan. Allah, saboda halin da muke ciki, ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba, ba abin da bai faɗa ba. To don haka ne da hankali mu yi abin da ya kamata, amma muna cikin matsala. Allah subhanahu wataala yana cewa wala yaghtab ba'dukum ba'da, kar sashin ku ya zama cewa yana giba, yana cin naman sashi don kawai bukatar rayuwar duniya, ko don ku ayi rayuwar duniya, ko don tunanin wasu abubuwa, ko don hasada, ko don wasu abubuwa. Kar ku wannan, kar ya zama cewa majalisin mu kullun na cin mutuncin juna, majalisin mu na cin da abunan mutuncin wanda baya nan. Kar ya zama cewa majalisin mu kai an wayi gari giba ta kai makura a cikin mu, har yayi za su yi giban kanne, kanne za su yi giban yayi, dangi suna giban dangi. Wani za ka ga yana cin naman ɗan uwansa na jini ne ba ɗan kuma ba, su don abun duniya. Wannan mun shafa ta a jirgin da sauke a baya, abubuwan duniya sun shiga tsakani. Akan abun duniya kowa ya gwamnati ya yi komai na rashin mutunci da rashin albarka. Wannan ba zai kai mu ba, abun duniya zai kare ko mu kare mu bashi. Dole sai an yi ɗaya, ko duka biyu za a yi su, ya kare kafin ka mutu kuma ka mutu har yanzu. Dole za a yi haka. Don haka mu yi taka tsantsan, mu tsaftace rayuwar, mu tsaftace rayuwar. Ba fa mala'iku ne za su sau ko su gyara mu da hannu da hannu, sai a kanka taka nan taka nan ba. A'a, Alƙur'ani ai shi ne ya ishe mu, Alƙur'ani ya ishe mu wallahi. In za mu bi Alƙur'ani sau da ƙafa mun muta. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in za mu bi ta sau da ƙafa mun muta. amma nan da ake mun wayi gari hankalin mu baya jikin mu muna cikin imuwa cikin yadda muke ciki a yau sai ka duba zaka ji rayuwar da muke ciki wani abu in zaka yi magana ta hankali za ka dan rage murya ko ka dan samu kai wani dan uwanka ka samu maganganu kai magana zaka fice hazmun Allahu wa ni'mal wakil shi wamma kana ce ta gaskiya zaka fada a yau in ka bada ta tsakanin mutum goma mutum cikin zakin za su yanke ka a yau abin da muke ciki rayuwar ke wallahi abin yana ba da tsoro yana ba da mamaki hatta dukkan ka je a gari a duniya a yau idan kuka haɗu da mutum goma in kuka fara magana an jima sai abin cewa takwas ba sa tare da kai ba sa fahimtar abin da ake ba nasosi har ma yanzu abin tsoro ne ka rika yawan cikin nasi kana gaya wa mutane ƙarshen kai mutum zai je ya ƙaryata nasi ma Allah ya kiyaye mu ƙarshen kai sai mutum ya ƙaryata nasi saboda ne an shiga imuwa wato za ka ga a duk idan kana karanta tarihin duniya a karanta a abuna waƙa'i da suka wuce da ahdath Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah yayi kokari a cikin bidaya wa nihaya bidaya wa nihaya rahimahullah yayi kokari wajen ambaton sa Allah ko da irin wadannan idan ka dauka za ka ga wasu abubuwa na hawadith wanda za su baka tsoro za su baka mamaki amma idan ka taho ka taho ka taho in ka zo kan rayuwar mu a yau wato modernization da yadda aka modernize abubuwa aka sabunta su aka sa musu wasu riga da harkokin jahiliya da wanda suka zama sababbi a cikin mu da harkokin da a jahiliya ma ba a san su ba duk abun da yasa aka halakar da al'ummomin da suka wuce duk gaba ɗaya sun taru a cikin mu a yau suna gudana sai ka zansu zaka dan su baka tsoro sannan da ana magana ke ku ne a cikin jama'a za su yi magana ka cewa ke magana tana tafiya yadda nasi ya tafi duk abun da ya kamata a faɗa lura da nasin alƙur'ani duk abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a jama'a wai dole sai mun zamanantar da kanmu addinin musulunci yana tafiya daidai da kowane zamani alƙur'ani yana tafiya daidai da kowane zamani amma ƙur'ani jinsa ake ba shi yake din zamani ba ku san wannan duk yanda za mu yi alƙur'ani sai dai mu bi shi kar mu yadda mu ce za mu yi amfani da ɗauko ƙur'ani ko ayan alƙur'ani mu gyara wai tafi zamani wallahi mun halaka sai dai zamani mu gyara shi don ya bi alƙur'ani don mu samu zaman lafiya amma ina jin tsoron yanayin mu mutane suna wani irin ƙoƙari na kuskure har abun ya kai makula wai muna so mu jawo ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani hadisi ko wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ayan alƙur'ani karara wai muna so mu zagaya mu daidaita wai ta zama daidai ba ita ce za ta zama daidai ta zamani ba zamanin ne za a gyara ya zo ya bi alƙur'ani don a zauna lafiya da wanda ba musulmi ba da musulmi ba da musulmi da wanda ba musulmi ba sai samu nutsuwa samu su zauna lafiya in mun Allah subhanahu wataala mun bi alqur'ani to kar wasu mutane a cikin mu hatta wa ɗaliban ilimi akwai abun tsoro a cikin yanayi hatta ɗaliban ilimi mutum ne ta maganganu ya yi ta zagayawa ya ci wasu abubuwa wani ma wayayye ne ashe ya san zamani ya fahimci ba na wani ba shi ƙauyanci ko kaɗan ai da ƙauyanci ko kaɗan to ku ne da hankali a ne da hankali dukkan malamai magabata an je ta su ƙauyanci yawancinsu cijewa suka yi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad ibnu hanbal an masa bulala har ya bar duniya saban bulala da nan so ya cije akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce masa baqi an ce masa dan si dan sunan ra'ayi an ce masa dan kaza an ce ka jira ka wayi gari duniya kai hatta malamai wallahi hatta malamai sai su yi hakuri suka dan sauko imamu ahmad su biyu kai duk duniya kuma cikin dubu goma aka tara kowa da ayin sai ayi sassauci banda imamu ahmad misal rabbi rahimahumullah sai kun ce alquran ba yau ina suke sai dai mu sai rahimahumullah sun tafi Allah da suna cikin ni'imar Allah bi iznillahi ta'ala imamu malik rahimahullah bulala 40 aka masa a gaban jama'a sai da aka tara jama'a aka masa bulala 40 wai don a kunya tashi wai don a zo masa daraja daraja da zai ayo kin ba labari ma ake ba yanzu kika ce wajen a masa bulala sai dai kawai in ka karanta sai dai in ka ji labari amma in aka ce ma imamu ahmad wajen hadisi ibn imamu malik wajen hadisi imamu malik wajen ibada imamu malik wajen kaza wannan kawai ka sani haka cewa jin an masa bula to muna fadan an masa bula ne duk kasan cewa ya cije ya tsaya fatawa yayi ya jajirce akan fatawar kawai ake a tare mutane masa bulala a kunya tafi aka tare mutane aka masa bulala daliban suka ce ya imam sai dai ai tarzoma a gari ne ce dunna ya ce abun da aka mun kai tarzoma daraja sa ta fadi daraja sa ba ta fadi ba daraja sa tana nan a sama insha Allah ta'ala kuma su ne shugabannin addinin musulunci har abada in ka cire altabawa ka cire sahabba ka cire tabi'ai in kana neman manya-manyan wanda suka yi addinin Allah aiki su ne waɗannan dauko imamu abu hanifa ka dauko imamu malik ka dauko imamu shafi ka dauko imamu ahmad ibn hanbal imamu sufyan al-thawri sufyan ibn uyayna da sauran a'immatul hadis imamu al-bukhari imamu muslim imamu abu dawud waɗannan su ne suka jajirce suka tsaya to ya ku al'umma musulmai daliban ilimi a koma ga farko irjiu ila usuli ku koma zuwa ga asalinku mu koma zuwa ga asalinmu banda ja da baya banda kuka la tanazula kai sai yin mubadi'ina wasiyina sai banda ja da baya akan asalinmu da sauka a komai yazo hadisi ya riski asali qur'ani qur'ani al-haqqu haqqun wal batil batil huwa al-gaskiya sunanta gaskiya qariya sunanta qariya har abada qariya qariya ce cikin gaskiya ba za a taba haduwa da ƙarya da gaskiya ba fashakkana ma bainal haqqi wal batil tsakanin yanda kaga sama da ƙasa haka ƙarya da gaskiya kullun ahlul gas saboda haka kan mu dauka cewa a ko wani abu na recognition da muke nema to da ya gane cewa a muna daidai da zamani ko mun san zamani ko mun san kaza a in ba za ka iya magana ba kai shirin ka huta kai nasi ba kai shirin ka huta kawai in za ka yi nasi ka ji kuma kawai a kan maganin magabata babu abun da ya sauke mu a kan wannan da izinin Allah babu abun da ya kamata ya sauke ka daga farkin magabata manhajin ahlus sunnati wal jama'a an tsaya a kan wannan ku yi biyayya ga shugabanni kar ku yi tarzoma ku tsaya a nan amma abun da ya ji ku ne da al'amari ga Allah amma babu sauka a kan gaskiya babu sauka a kan alqur'ani alqur'ani ba shi yake bi ba jinsa ake yi dawo a bi alqur'ani a gyaro ta abi alqur'ani ba a gyara qur'ani ya bi zamani ba ƙarya ne qur'ani in kake zaka gyara ya bi zamani ba ta kike ko ko kike ba ta alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wanda yake zai taba alqur'ani ya hadu da ai duk abin da ake nema a zamananci a abu ne karbuwa a menene samu karbuwa gurin Allah samu karbuwa gurin Allah magana ta kare kowa ya san ka a duniya ko da ai ba a san su ba a duniya amma sun karbuwa gurin Allah wanda har sun koma ga Allah ma ba san su ba duniya wasu ma rubutu suka ci gaba da littafin yanzu ana aiki da littafin amma rubutun da suke rubutu ba san su ba su ya suka yi aiki ta koyar rubutun sa aiki bayan sun bar duniya aka ciro itatuwa aka kwafa su da haka mu mai da hankali wala ya zata ba ku kuma ba a daina kalan juna a daina yin abubuwa na ghiba da sauransu na mu mai da hankali da har da rayuwa ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan yanzu ne ku zai so ya ci naman dan uwansa yana mace yadda za ku yi kyaman haka so ka kare shi mu ku kyamaci hakan yana da rai kuma yaushe za ka ce yanki naman dan uwanka yana da rai dai dace ba Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah duk abin da kuke sanin ku ba ji tsoron Allah ba za a bari ba sai ka Allah subhanahu wataala in yayi magana da ce ya ayyuhal ladina amanu ku ku ayin kenan shi ka ayin ce ma wattaqullaha ku ji tsoron Allah ashe sai masu imani ne za su wannan aiki kuma masu imani su ake jira su taka matsayin kakawa matsayin takawa ya fi matsayin imani domin sai Allah ya kira mutane da cibata imani karshen da sai ce la'akum ta'buna ko ya je ya kira su da cibata imani sai ce musu wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ma'ana ku yi aiki bisa son farkuwa a gurin Allah subhanahu wata'ala ko bisa yadda Allah bisa hakki a gurin Allah subhanahu wata'ala ma'ana duk kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna masu kaunar lada a gurin Allah ku nisanci sabawa Allah bisa hakki da gurin Allah ma'ana duk koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna masu tsoron azabar Allah haka rahimahullah ya fassara ma'anan takwa ko an taja'ala bainaka wa bain ibadillah wiqaya duk abin da za a yi sanyar sai tsakanin ka da azabar Allah kai ya gofi kai kana mai neman taimakon Allah subhanahu wataala Allah ta fada inna Allah tawwabur rahim lalle Allah subhanahu wataala tawwabu mai yawan karban tuban bayin sa ne mun ta tuba mun ta tuba lokaci yayi da zamu tuba in da mun saba tuba kadan kadan lokaci yayi yanzu da zamu tuba bayan wannan abun akwai abun tsoro kafin wannan abun akwai abun tsoro yanayin da muke ciki a yau tsoron ya kai makura ya jama'a idan har za a rinka amfani da damar rashin lafiya ana cin mutuncin talakawa, ana ƙebe dukiyar da aka tara don wai sunan rashin lafiya da taimakon marasa lafiya da taimakon talakawa da kauce wannan ciwon kuɗi a kan wannan ciwon. Kuɗin da aka tara a kan wannan ma yana ɓata. To ina da kuma lokacin da tattalin arziki kasashe ya karye aka ce wannan abun ya ƙare, me kuke tsammanin ga wace irin rayuwa kuke tsammanin za mu yi? Sai Allah ya sani, amma muna fatan sauƙi a gurin Allah. Allah mai iko ne ya kawo mana sauƙi, amma ai ta tuba. Akwai hatsari, akwai hasashen damuwoyi da yawa, sai ba ma fatan mu yi hasashen munanan abubuwa ga rayuwarmu. Fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne kuma zai iya kawo sauki. Allah kuma ba don hadin mu yake mu'amalantar mu ba, ba don hadin kuma mu da muke saba masa yake mu'amalantar mu, ko kuma sakon wawayen cikin mu. Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon sa yayi hakuri da mu, ya saukar mu da rahmat. Amma akwai tashin hankali, akwai barazana a cikin harkar rayuwa. Amma inna Allah ladishi Allah tawwabu mai yawan karban tuba ne, rahimun ne, tausayi ne mai jinkai, yana jin tausayin mu sama da yadda uwa take jin tausayin ɗanta jinjiri. Haka mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu gyara ayyuka, mu koma ga Allah. Talaka ya san matsayinsa, shugaba ya san matsayinsa, malamai a san matsayi, ɗaliban ilimi, almajirai ilimu, mu san matsayinmu. Ɗaliban ilimi su san matsayinsu, maza su san matsayinsu, mata su san matsayinsu. Duk abin da za a yi ai domin Allah, a riƙe alƙawari tsakani da Allah, a riƙe auratayya tsakani da Allah, a yi amfani da ilimi tsakani da Allah, a yi tarbiyyar ƴaƴa tsakani da Allah, a gina su akan addinin Allah, a sanar da su tauhidi, su san alƙur'ani, duk sauran abubuwa bi'izin Allah zai zo musu da sauƙi kuma za su same shi. Abin da Allah ya raba musu na arziki a duniya ba kai za ka ba su ba, sai Allah ya ba su, kuma Allah zai ba su insha Allah. Kai sai ka yi musu addu'a, ka ɗora su akan tarbiyya ta ke bi'izin Allah ta'ala, Allah zai ɗau zai isa maka a su, ko kana rai ko ba ka rai. Muna alƙairi ga iyayenmu, ba su gaza ba cikin irin waɗannan ayyuka. Allah ka gafarta musu, ka kasa musu kaburburansu, ka yalwata musu kaburburansu. Allah ka tsara musu daraja, ka haɗa mu da su cikin jannatin firdaus. Allah ka yafe musu kurakurensu, wannan bala'i da muke ciki Allah ka kawo mana ɗauki. Ya Allah kar ka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba. Ya Allah ka kawo mana ɗauki. Ya Allah ka kawo mana ɗauki. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا الله كيايمنا الله كيايمنا من تشكي من هذه. يا الله سبحانه وتعالى كساس غاني الله كسام غاني ولن تفتح سنك مدى شيء الله كباس لاشيا ولن تموكم الله كتاليم Allah ka kare mana garuruwanmu. Allah subhanahu wataala ka yi riko da shugabanninmu, ka nusar da su zuwa ga abin da zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah ka shirya da zuriyarmu da iyalanmu. Allah ka tabbatar mu bisa shari'a, ka sanya alqur'ani ya zama hujja gare mu, ka azurta mu riko da alqur'ani da sunnar manzonka sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.